ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na masallacin asibitin tarayya wato FMC dake cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan zata zama ita ce halka ta biyar a wannan yammaci na juma'a halka ta shida ko wannan ita ce halka ta shida a wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 27 ga watan daya shekara ta 2023 in ba a mance ba a halkar da ta gabata muna karatu kan baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa kakan annabi na hudu Qusayyu a inda yake cewa wa kana ila Qusayyin fil jahiliyyati hijabatul baiti وسقاية الحاج وإطعامه المسمى بالرفادة والندوة وهي الشورى لا يتم أمر إلا في بيته واللواء لا تعقد راية لحرب إلا بيده وأن أبو بواد أنبت قداه duka suna hannun wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Qusayyu na farko yace wa kana ila Qusayyin fil jahiliya hijabatul bait wannan shine abu na farko wanda mun fara bayani kansa a majalisin da ya gabata wato al'amarin kula da ɗakin Ka'aba na hannunsa shine suke walakabi da hijabatul bait ma'anan hijabatul bait sitira wa ɗakin Ka'aba mun san akan canjawa ɗakin Ka'aba riga so biyu haka a shekara to sai zamanto tun gabanin zuwan musulunci wannan al'ada ta kula da ɗakin Ka'aba da gyara ɗakin Ka'aba da share ɗakin Ka'aba da canjawa ɗakin Ka'aba riga tun zamanin jahiliya suna wannan aiki musulunci da yazo sai ƙara ƙaimi kan wannan aiki da jahiliya suka kasance suna yi to su a zamanin jahiliya duk wanda ragamar ɗakin Ka'aba ke hannunsa ana ɗaukan shi mutum ne mai daraja ana ɗaukan sa mutum ne mai kima ƙwarai da gaske shi yasa kula da ɗakin Ka'aba baya shiga hannun lagalagan mutum sai mutumin da yake nagartaccen mutum wanda ya samu shaida ko kuma wanda yake da ƙarfi tunda su ƙarfi yana da tasiri sosai zamanin jahiliya gabanin zuwan musulunci to abinda muke bayani kansa shine gabanin kula da ɗakin Ka'aba ya koma hannun kakan annabi Qusayyu muka ce na hannun wace ƙabila ƙabilar Khuza'a ko ƙabilar Khuza'a to kafin Khuza'a hannun waye a hannun Jurhum ko ƙabilar Jurhum ba su ne suka taho daga Yaman suka zo suka zauna tare da mahaifiyar Isma'ila ba har Isma'il ya yi aure daga cikinsu ita kuma Khuza'a ita ma ta fito daga Yaman matsi na rayuwa da rashin abinci da ta zo ta ga maka na da dadin zama saboda addu'an da annabi Ibrahim ya mata lokacin da ya ajiye Isma'ila da mahaifiyarsa ai yayi addu'a wa makka rabbi ja'al hadha albalada aminan rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi Allah kuma ya karbi addu'an annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to sai garin makka ya zamanto tun a wancan lokaci amintaccen gari wanda Allah ya sanya albarka cikin sa kayan ciyayen sa Allah ya sanya albarka ciki to sai zama duk wanda yazo garin zai burge shi shine Khuza'a da matsi na rayuwa ya fuddo da su daga Yaman suka suna neman guri mai ni'ima mai albarka da za su dira su sauka sai suka yi kitibus da makka suka yi sha'awan su zauna amma kabilar da take rayuwa a wannan gari sai ta ki yadda ita ce Jurhum ko to shine kuma yaki ya barke tsakanin su sai Khuza'an tai nasara ta fidda Jurhum daga garin makka sai zama kula da dakin Ka'aba na karkashin kabilar Khuza'a to bayanin da muke yi yaya aka yi kula da dakin Ka'aba din ya koma hannun Usayyu bayan kuma yana karkashin kulawan Khuza'a ne kabilar da tazo ta fidda kabilar Jurhum daga garin makka to mun dauko bayani sai lokaci ya cin mana in ba a mance ba mun yi bayani cewar shi Usayyu mutum ne wanda baya ƙarya mutum ne wanda yake mai amana mutum ne wanda yake da zurfin hankali wanda idan yayi magana zaka fahimci maganar ba wauta ciki baya kasashen magana to wannan ya bashi kima gurin mutanen makka da suke rayuwa a wancan lokaci shugaban kabilar Khuza'a sai dauki yarsa sai ya bashi ya aura ya dauki yarsa sai bawa kakan annabi na hudu Usayyu wanda shi shugaban kabilar Khuza'an sunansa Hulayl Hulayl ibn Habshiyya sai dauki yarsa Hubba ko Hubayyu sai ba wa Usayyu ya aura to lokacin da girma ya kama shi an samu riwayoyi guda biyu na malaman tarihi mabambanta dangane da dalili ko sababi da ya sanya kula da dakin Ka'aba ko ma hannun wannan kakana annabi Usayyu wanda wannan ana irga shi cikin baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa malaman tarihi sun kawo ra'ayoyi guda biyu ko kuma riwayoyi guda biyu dangane da dalilin da ya sanya kula da dakin Ka'aba ko mahanin Usayyu riwaya ta farko na nuna cikin ruwan sanyi ya koma wannan mun yi bayanin sa riwaya ta biyu na nuna cewa sai da aka ba hamata iska sai da aka zubda jini sai da aka gwabza yaki sannan daga nan kuma kula da dakin Ka'aba ko mahanin Usayyu riwaya farko tazo da fiskoki guda biyu fiska ta farko tana bayyana cewar lokacin da sirikin Usayyu shine Hulayl ko ibn Habshiyya lokacin da girma ya zo masa ya zama yayi rauni mun san idan mutum girma ya zo sai kaga abin da ya saba yi a baya yanzu ba zai iya ba wa man nu'ammiruhu nunaqisu fil khalq a duk lokacin da shekaru suka yi yawa sai kaga halitta tana raguwa gani sai kaga ya ragu ji sai kaga ya ragu gunda mutum zai taka ya je da kafa sai gagara inda zai iya tafiya na kilomita 2 yanzu ba zai iya na rabin kilomita ba inda zai yi gudu na minti 30 yanzu ba zai iya gudu na minti 10 ba saboda an samu tawaya daga halittarsa abinda zai iya ci da yanzu ba zai iya ci ba to kaga an samu raguwa dangane da halittar mutum to girma da ya kama shi abubuwan da yake iya yi wa dakin Ka'aba yanzu ya gagara sai dauki na dakin Ka'aba shi sirkin Usayyu kenan sai danka wa yarsa Hubayyu ko Hubba ita kuma yau in ta ba wa mijinta yaje yayi hidima a dakin Ka'aba gobe sai ta ba wa dan uwanta al-Mukhtarish za ku ji sunaye iri iri sunan dan uwanta al-Mukhtarish gobe sai ta bashi sai ya hidima dakin Ka'aba har mahaifinsu nan ya rasu ma'ana sirkin Qusayr ya rasu shine Hulayl to bayan rasuwansa sai dan sa Mukhtarish sai gaji kula da dakin Ka'aba to da ya gaji kula da dakin Ka'aba amma shi ba shi da dukiya talaka ne kuma kula da dakin Ka'aba yana bukatan dukiya saboda za a sayi riga da za a yi wa dakin Ka'aba sutura za a sayi turare da za a sanya cikin dakin Ka'aba yana kamshi da kayayyakin kawa da za a sa wa dakin Ka'aba duk wannan yana bukatan dukiya kuma in sun tashi riga suna saya da kudi mai tsada to shi kuma ba shi da kudi to sai yan kabilarsa kabilar Khuza'a kenan suka dau alƙawarin za su na agaza masa da kudin da zai na hidima wa dakin Ka'aba akai na daya akai na biyu da aka zo na uku sai kowa ya maki hannunsa saboda mutun yana son dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid fitra da Allah halicci dan adam akai li hubbil khairi khairi anan ita ce dukiya yana tsananin son dukiya yana tsananin son dukiya duk abin da yasa gaba inda ya shafi dukiya wani lokaci sai ya kasa qalilan mahu kadan ne suke iya dogewa inda al'amari ya shafi dukiya to a wannan sai ya daga masa hankali ya rasa yayi zai yi sai Qusayr yace to ga dabara zan baka dukiya yanzu kai hidima wa dakin Ka'aba amma fa kaga badi ba yanda zakai in kaga dama ka sayar mun nina da dukiya ai yana da dukiya ko tunda wani mai fatu yazo yayi cinikayya na fatu yayi tijara da yazo rasuwa yi wasiya cewa a bar masa to sai aka wayi gari shi ma haka sai zama mai abun haninsa to shine ya dau dukiya ya bashi yayi hidima a dakin Ka'aba kuma duk shekara dama sukan yi hidima na gani na fada lokacin da alhazai za su zo aikin haji sai ya ce to in zaka ci gaba da yi ba wanda zai hana ka tunda gada kai gurin babanka in kuma kaga zaka siyar mu ni sai in siya tunda ni ina da dukiya ni sai in nayi yace a na siyan maka yana gudun abun kunya yana gudun kashi to sai siyar wa Qusayr da haka sai kula da dakin Ka'aba kuma hannun Qusayr wannan ita ce riwaya ta farko da ta nuna kaga cikin ruwan sanyi ne ya koma hannun Qusayr a wannan bangare har ila yau akwai ta riwayar da ba wannan ba amma ita ma tana nuna cewa cikin ruwan sanyi kula da dakin Ka'aba ko mahannun Qusayr shine lokacin da sirkin nasa Hulayl ya zo rasuwa sai ya kira shi yace na kaga kai mutum ne mai zurfin tunani mutum ne mai hankali mutum ne mai sanin ya kamata sannan kuma baka yasassun maganganu maganganun da suke fitowa daga bakin ka nagartattu ne wannan daki kuma da ka gani dakin Allah ne ba a danka shi a hannun lagalagan mutum wannan fa mai bautan gunki ne ke wannan saboda suna ganin girman dakin Ka'aba abun zai baka mamaki a yau musulmi wanda yake sujjada wa Allah ya bauta wa Allah baya ganin girman wannan daki wasu za su je Makka dan su yi sata wani a cikin haramin Makka zai yi sata a sace mu wani waya ko a yanke mu wani aljihu ko a zare masa kudi ba sa ganin girman dakin Ka'aba kai ni an yaudare ni a Madina walid dina Allah aka karba aka gudu da shi akwai abin nan ATM dina a ciki akwai kudi na a ciki wanda bai gaza riyal 300 ba cikin garin Madina kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya musulmi ne sai ga mai bautan gunki yana ganin girman dakin Allah yana ga bai kamata ya dauki amanar kula da dakin Allah ba walagalagan mutum ba saboda girmama dakin Allah kuma ba Allah yake bauta ba amma yana ganin girman dakin Allah musulmi kuma baya gani saboda addinin nasa ba shi da kima a gurin sa kaga akwai kalubale gare mu mu musulmi ta yanda abubuwan da Allah madaukakin sarki yake girmama su mu kuma koge zau ko a jikin mu kuma alama ce ta takawa na bawa idan ya zamanto yana ganin girman abin da Allah madaukakin sarki yake girmama shi Allah ya jingina dakin nan zuwa gare shi dan ya nuna girman sa ya jingina dakin Ka'aba zuwa gare shi dan ya girmama ya dan ya nuna girman sa baitullahi alharam annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya jingina zuwa gare shi Allah kuma yayi rantsuwa da shi duk abinda Allah ya rantsuwa da shi yana nuna kimar sa yana nuna darajar sa la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad wa walidin wa ma walad kaga Allah nuna mana kima na wannan daki nasa dakin Ka'aba shi yasa Allah yake girmama laifin da aka yi a cikin harami na Makka Allah na kambama shi zalika wa mai yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adhabin alim kaga azaban Allah zai kamba mata to shine shi wannan sirki na Qusayyu ya kira shi yace kaga na yaba da halayyarka da dabi'unka da zurfin tunaninka da hankalinka da sanin ya kamatanka shi kuma wannan daki na Allah ba za a ba shi da shi galagalagan mutum ba saboda haka tunda kaga kai mutumin kirki ne kuma kai sirki na ne kana auren yata ka haihu da ita ƴaƴanka ai ƴaƴana ne ga wannan na baka amana ka kula da ɗakin ka abanni sai danka hannunsa to ta yanda aka yi koma hannunsa kenan kaga wadannan riwayoyi guda biyu da muka karanta su sun nuna mana cewar kula da ɗakin ka aba koma hannun Qusayyu cikin lalama da ruwan sanyi ba tare da an gwabza yaki ba to ta ɗaya hannun kuma akwai riwayoyin da suka nuna cewa sai da aka gwabza yaki ta yaya suka ce lokacin da ba sa musanta wancan ruwaya din da ta nuna cewa sirikinsa ne ya danka masa ko kuma saya yayi gurin dan uwan matarsa ai muna gane bayani ai mun kawo riwayoyi guda biyu riwaya ta farko tana nuna ya fansa gurin dan uwan matarsa da ya gagara daukan dawainiyar daki riwaya ta biyu kuma tana nuna cewa a ba amma ba wa shi dan uwan matan ba shi sirikinsa da kula da ɗakin Ka'aba ke hannunsa tunda shine shugaban kabilar Kuza'a tunda sirikinsa ne da yazo rasuwa kuma yaba da halinsa da ɗabi'unsa kuma yana da abun hannunsa zai iya daukan ɗawainiyar ɗakin Ka'aba ya dau amana kula da ɗakin Ka'aba dan ka hannunsa to sai ta ɗaya hannun sai wata riwaya ta zo take nuna cewar da kula da ɗakin Ka'aba ya koma hannun Qusayyu imma ko ta wannan sababi ko ta wancan sabubba guda biyu ko sai kabilar Kuza'a ta ce bata yadda ba ai shi ba da kabilar Kuza'a ya fito ba bata yadda a bada kula da ɗakin Ka'aba ma dan wata kabila wacce ba kabilar Kuza'a ba shi kuma Qusayyu ba Quraishi ne suka ce musu yadda a ba ba Quraishi ba sun yarda a ba ma wani amma cikin kabilar Kuza'a wannan abun musulunci yayi fito na fito da shi kabilanci musulunci ba san kabilanci in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya suka ce basu yadda ba sai dan kabilar Kuza'a shi za a ba saboda Kuza'a tunda ta fidda juruhum daga Makka ita take kula da ɗakin Ka'aba saboda haka yanzu aka dauka aka ba Qusayyu ya bar hannun Kuza'a ya koma hannun Quraish basu yadda ba saboda aka yi kawo kula da ɗakin Ka'aban nan in kuma ba haka ba za su karɓa da ƙarfin tuwo shi kuma ya ga wannan abin ba shi fa aka yi ko kuma su yaye gwargwadon riwayoyi guda biyu da muka ambata ta ya za a iya ba su sai ya ce ba zai ba su ba suka kaɗa suka rawa ya ce ba zai ba su ba ya suka ce za mu kokwata da ƙarfi sai ya ce bismillah sai nemi taimakon ƴan uwansa wanda suke kabila ɗaya kabilar Quraish su taimaka masa da kuma kabilar Kinana ita kabilar Kinana babbar kabila ce da ita Quraish take karkashinta saboda shi Kinana yana cikin jerin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Quraish ma yana cikin jerin kakannin annabi to ya nemi taimakonsu sannan kuma ya nemi taimakon ƴan uwansa wanda suke kuwa daya ayin ba mance ba mun yi ishara cewa mahaifiyarsa da ta je ta auri ɗan ƙabilar Quba'a ta haifi ƴaƴa guda biyu. To sai nemi agajin waɗannan ƴaƴa guda biyu wanda suke uwa ɗaya, akan su zo su kawo masa agaji su taimaka masa. Gashi nan ɗakin Ka'aba ya koma ƙarƙashin kulawansa, ana so a kwace, ƙabilar Quza'a tana so ta kwace. Za mu iya tuno sunayen waɗannan ‘yan uwa nasa guda biyu? Sunayen suna da wahala. Akwai Razah, akwai Hanna. Razah da Hanna, kaga sunaye ne na Laraba, yanda mu ma sunayenmu ba sa iya riƙewa, su ma sunayensu ba ma iya riƙewa. Akwai wasu sunaye namu na musamman wanda su ba sa iya furci baban gida, to Laraba ba sa iya riƙe wannan sunan. In sun zo furta ma sai ka ji ba za su iya furta shi yanda ya kamata ba. Kaga baban gida muke cewa ko, to su sai su ce baban jida, baban jida, ba za su iya cewa baban gida ba. To haka mu ma sunayensu sai ka ga muna kurakurai wajen furtawa, kuma riƙewa ma sai ka ga yana mana wahala. To akwai ‘yan uwansa guda biyu wanda mahaifiyarsu, mahaifiyar shi Qusayyun ta aura, ta haifa tare da wani miji daban daga ƙabilar Quba'a, sai nemi agajinsu. Su kuma sai suka yi gangami, suka gayyato ‘yan ƙabilarsu, ƙabilar Quba'a, sai suka shigo garin Makka da zimman taimakawa Qusayyun. Sai zama yanzu Qusayyun ga ƙabilar Quraysh za ta taimaka masa, ga ƙabilar Kinana za ta taimaka masa, ga ƙabilar can da ta taho daga nesa ƙabilar Quba'a za su taimaka masa wajen yaƙi da ƙabilar Quza'a. Ana muna jin ƙabilun na Laraba rike su dai ba zai yiwu ba, to amma dai surar bayanin za ta fito. Amma ƙabilar Quza'a kam na san an rike ta, saboda yanda muke ta maimaita ta. Ƙabilar Quza'a ta gwabza yaƙi da waɗannan ƙabilu guda uku, Quraysh, Kinana, Quba'a. Aka kashe mutane masu tarin yawa. Musulunci yana da daɗi, musulunci bai san waɗannan ba fa. Shi yasa musulunci, wato duk abin da ya zo maka da shi rungume shi hannu bibbiyu, maslaha ce gare ka, duniyarka da lahirarka. Yanzu kisan nan da aka yi maslaha ne gare su, to musulunci shi baya fito na fito, ai baya maraba da kisa. Shi yasa ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yanzu in matsala ta rinca bi, ai ba wannan zai ɗauko makaminsa, wancan ya ɗauko makaminsa ba ne. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa maqtarabtum fihi min shay'in fahukmuhu ila Allah. Kuma in aka koma za a samu halli, kuma a samu warwarewar matsala, a zauna lafiya. Aka kashe adadi mai yawa a wannan bangare da wannan bangare, kawai akan kula da ɗakin Ka'aba. Kaga wannan zai nuna mana cewar kula da ɗakin Ka'aba suna bashi matukar muhimmanci, saboda yanda suke girmama ɗakin Ka'aba. To sai wani daga cikinsu aka wakilta shi, Ya'mar bin Auf. Sai yanda yakin su ma fita a kansu, wannan ba su ci galaban wannan ba, wannan ma ba su ci galaban wannan ba, kuma sai kisa ake ana kashewa a nan, a kashe a nan, a kashe a nan, a kashe a nan, abin ya fita a ransu. To duka sai suka cimma matsaya cewa a wakilta wani cikin masu zurfin tunani, masu zurfin hankali, ya zama kamar mai alƙalanci tsakanin ɓangarorin guda biyu. To sai aka duba cikin ƙabilar Kinana, sai aka sa Ya'mar bin Auf akan yayi hukunci. Shi kuma da ya tashi hukunci, mun san jahiliya akwai son kai, da ya tashi hukunci sai ce to yanzu a duba a ga duk waɗanda aka kashe a cikin ƙabilar Quza'a, an kashe banza. Tunda yanzu kowa ya yarda da alƙalanci, kuma dole duk hukuncin da ya dole kowa ya karɓa. Ya ce duk wanda aka kashe cikin ƙabilar Quza'a an kashe banza, wanda kuma aka kashe a ɓangaren Quraysh, Kinana, Quba'a ba da diyya. Sannan kuma ya yi hukunci da kula da ɗakin Ka'aba ya koma hannun Qusayyun. To shi kenan fa, Qusayyun kuma da yanzu aka yarda kula da ɗakin Ka'aba ya koma hannunsa, shi kenan sai ya ce to Quza'a za ku ɗanɗana kuɗaku. Da kun haƙura lokacin da aka bani kula da ɗakin Ka'aba, ba ku yi tawaye ba, ba ku yi fito na fito ba, sai mu zauna lafiya. Amma tunda kuka yi haka, sai ce ku fita a Makka, sai fidda su a Makka, ya fidda su ga baki ɗayansu a Makka. Quraishawa ɗan kaɗan ne cikin Makka, wasu suna wajen Makka duk sai ya shigo da su cikin Makka. Sai aka wayi gari, yanzu Quraishawa ne suke da iko a garin Makka. Kenan garin Makka ya koma ƙarƙashin ikon Quraishawa a lokacin wannan kaka na Annabi na hudu Usayn. Sai aka wayi gari, yanzu wanda suke kula da ɗakin Ka'aba suke kula da Makka Quraishawa ne. Waye sila, waye sababi? Wannan kaka na Annabi sallallahu alaihi wasallam Usayn. To kaga wannan malamai suna lissafa shi cikin baiwa da Allah madaukakin sarki yayi wa wannan kaka na Annabi Usayn. Shi yasa anan gurin yace wa kana ila Usayn fil jahiliyyati hijabatul bait. Hijabatul bait yin sutura wa ɗakin Ka'aba da hidima wa ɗakin Ka'aba da kula da ɗakin Ka'aba na hannunsa. Kuma mun ji yanda aka yi ko kula da ɗakin Ka'aba koma hannun wannan kaka na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato Usayn kenan. Sai yace wasiqayatul haji, sannan kuma shayar da alhazai na hannun kakan Annabin nan Usayn. Wa it'amuhul musamma birrifada, da ciyar da alhazai wanda ake masa laqabi da arrifada, suna cewa as-siqayatu warrifada, kamar yadda Bahaushe yake cewa ciyarwa da shayarwa, to shine suke cewa as-siqayatu warrifada. Idan suka ce siqayatu warrifada suna nufin ciyar da alhazai da shayar da su lokacin aikin haji. Kaga wannan dabi'a ta ciyar da alhazai da shayar da su har yanzu ana yi. To amma tunda a hannun kakan Annabi na hudu take, ya aka yi ta shiga hannunsa? Ta shiga hannunsa, ai kula da ɗakin Ka'aba mun ji yanda aka yi ya koma hannunsa. To ciyar da alhazai da shayar da su, ya aka yi koma hannun wannan kaka Annabi na hudu? To sai mu ce ai ba ma koma hannunsa ba, da ba a yi, shi ya kirkiro shi wannan kaka na Annabi Usayn. Daga cikin baiwa waki da Allah madaukakin sarki ya masa, shi ya kirkiro da ɗabi'ar ciyar da alhazai da shayar da su. Lokacin da aka yi ittifaki cewar a bar masa kula da ɗakin Ka'aba ya zama a hannunsa, sai tara ‘yan ƙabilarsa, ƙabilar Quraysh, tunda yanzu duk ya shigo da su cikin garin Makka, sai tara su ya ce ku zo, mun ina da ganawa da nake so zan yi da ku. Duka suka haɗu saboda suna ganin girmansa. Me yasa suke ganin girmansa? Saboda da wasu suna waje ya shigo da su ciki. Da ya shigo da su ciki ya kasa Makka gida hudu tsakanin Quraishawa. Ce Quraysh kaza da kaza, Quraysh wanda kuke kabila kaza da kaza, na ba ku bangare kaza. Quraysh wanda kuke kabila, tunda Quraysh mun san kabilu ne da yawa karkashin Quraysh. To sai raba Makka gida hudu tsakanin Quraishawa. Wannan sai ba shi kwarjini, ya ba shi haiba, ya ba shi ɗaukaka a idan Quraishawa. Duk abin da ya kawo ba sa musantawa. Saboda me? Saboda yana da minna a kansu. Ya shigo da wasu daga cikinsu cikin Makka na farkon kenan. Na biyu wanda suke zaune a Makka da ba su da kataus, saboda kuza a ita take da ikon Makka. Sai aka wayi gari, yanzu ya ba su fawa. Kenan shi ya ba wa Quraishawa dama su rayu, suna ‘yantattu, suna da ‘yanci, suna da fawa, suna da iko a cikin garin Makka. To shi ne da ya tara su, sai ya ce musu yana da shawari. Menene shawarinka? Sai ya ce ya ku taron Quraishawa, ku fa sani ku makwabtan ɗakin Allah ne. Yake gaya musu, ya ce ku makwabtan ɗakin Allah ne, sannan kuma ku kuna zaune a ɗakin Allah. Yana nufin inda ɗakin Ka'aba yake. Kaga yanzu yana nuna musu ni'ima da Allah ya musu. Wannan ba musulmi bane fa, ba mai bautan gunki ne, amma kuma yana ji a jikinsa cewa Allah ya masa ni'ima. Shi yasa Allah yake cewa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Masu bautan gumakan nan, inda zaka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa, za su ce Allah. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Shi yasa in suka hau kan jirgin ruwa, shi kan ai za a iya sauka lafiya, kuma za ta iya kifewa da mutum in ruwa yayi ya juya. to anan in sun hau kan jirgin ruwa ba sa da nitsuwa har sai sun ga sun sauka lafiya nan sai su koma ga Allah idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din su yi ta roƙon Allah Allah ya taimake su kuma Allah da ya halicci kowa da komai gare shi suke koma falamma najjahum ila albarri lokacin da Allah ya taimake su suka samu suka fita lami lafiya idza hum yushrikuna sai su je su cigaba da bautan gumakansu sai su mance da Allah kenan suna tuna da Allah ne in suna cikin kunci amma in ya wannan kunci ya kau sai su mance da Allah su je su cigaba da bautan gumakansu to shine shi Qusayl yake tunawa Quraishawa ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu shine sanya su suka zamanto makwabtan ɗakin sa yanzu duk wanda suka zamu kansa a Makka ai ba karaman ni'ima Allah ya musu ba kaga sai su gode masa shi yasa Allah madaukakin sarki yake tunawa Quraishawa irin tarin ni'imomin da ya musu ni'ilafi Quraish ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga a cikin surar nan Allah ya ambaci ni'imomi masu tarin yawa da yi wa Quraisha manya-manya har guda uku wanda mun ambace su a baya kaga ni'ilafi Quraish kaga ni'ima ta farko kenan ai mun san ni'ilafi Quraish ko ni'ilafi Quraish malamai suka ce dan su hada kawunansu Quraisha su hada kawunansu a kasuwancin su da za su fita su je su yi su zamanto tuntsiya ɗaya madaurin ki ɗaya tandan an zo ba za a iya kariya su ba kaga wannan ni'ima ce Allah ya musu suka samu damar fita su je su yi kasuwanci cikin walwala da aminci ba tare da an tare su an kariya su ko an kwace musu dukiyar su ba ila fihim rihlata shita'i was-sayf hada kansu da za su yi su fita fataucin su lokacin sanyi da lokacin zafi wannan ni'ima ce Allah ya musu to tunda Allah ya musu ni'ima kai bawan Allah tunda Allah ya maka ni'ima to ka gode wannan ni'imin mana yana daga cikin godewa ni'ima Allah ka bauta masa ka kiyaye umurninsa shi yasa Allah ya ce falyabudu rabb hadha albayt to tunda Allah ya musu ni'ima su gode masa mana daga cikin godiya wa Allah in ya musu umurni su yi su bauta wa ubangijin wannan daki da Allah ya aje su a cikin sa daga cikin ni'imomin da ya musu at'amahum min ju alladhi at'amahum min ju ya ciyar da su daga yunwa sun samu kansu a matsanancin yanayi wanda suke dab da mutuwa Allah ya tsamo su ya ciyar da su wa amanahum min khaw ya amintar da su daga tsoro sun fita fatauci ba sa tsoron yan fashi da makami za su je su yi kasuwancin su lami lafiya su dawo cikin walwala to shine wannan kaka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tuna wa Quraishawa ni'imar da Allah ya musu sanya su makwabtan ɗakin sa kuma ya sanya su masu mazauna ɗakin sa sannan kuma ƴan harami wanda suke rayuwa cikin harami kaga dukan mu nan ba wanda yake a ce a Makka yake rayuwa yanzu ba wanda yake a ce a Madina yake rayuwa yanzu saboda annabi ya ce madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun madina ita tafi musu alkhairi da a ce sun kasance sun sani suna da sani to shine yake tuna musu sai yake ce musu to amma akwai wani hanzari ba gudu ba kun san fa duk shekara bakin Allah suna zuwa su ziyarci wannan ɗakin su waye bakin Allah alhazai masu aikin haji suna zuwa su ziyarci wannan ɗaki na Allah madaukakin sarki kuma ku sani baƙon Allah ya fi kowa cancanta a girmama shi ya fi kowa cancanta a masa hidima ya fi kowa cancanta a karrama shi to ni ina ga a shawarina ya kamata duk shekara lokacin da baƙin Allah za su zo mu musu tanadin abin da za su ci har su koma mu musu tanadin abin da za su sha har su koma in sun dira Makka me kuke gani me ra'ayinku saboda in muka musu haka fa babbar falalar da za mu samu ita ce za su na ganin kiman mu duk inda Balarabe yake zai na ganin kiman mu Quraishawa saboda yana zuwa Makka muna masa hidima babban hidiman kuma shine abinci ba ko in yaje guri abu biyu yake bukata gurin da zai sauka da abincin da zai ci waɗannan abubuwa guda biyu su yafi bukata to gurin da za su sauka wannan ba matsala dama duk alhaji in yazo akwai masaukinsa akwai tantuna da ake bugawa to yanzu abu na biyu mu saman musu da abinci in muka saman musu da abinci za su na ganin darajar mu za su na ganin kwarjininmu, za su na ganin haibanmu, za su na ganin kimanmu, duk abubuwan da aka taso za su na samu a gaba-gaba. Kaga wannan zai ba da daukaka wa, zai kara daukaka wa kabilar Quraishawa. Suka ce kai, amma kana da tunani mai kyau, ka kawo shawari mai kyau. Sai ce to wannan ciyar da alhazai da za a yi da shayar da su ba karamin al'amari bane, saboda duk inda Balarabe yake fa zai taho aikin haji. Da a ce dukiyata za ta isa, to ni zan yi ba wanda ma zan waiwaya, to amma dukiyata ba za ta isa ba. Kun ga sai mun hada karfi da karfe, suka ce ba matsala, duk shekara kowa zai zo ya sa shayarsa. To in an tashi shi nasa yafi tsoka, tunda abin a hannunsa yake, shi ake dankawa. To duk shekara sai kowa ya kawo dukiyarsa, shi ma sai ya sa nasa, sai a yi abinci wa alhazai. Alhazai dai ba za su rasa abinci ba har su tafi, ba za su samu matsala ta bangaren abinci da abin sha ba har su gama aikin hajjinsu har su koma. Kaga kenan kakan annabin nan Kusayu shi ya sunnanta wannan sunna da ake yinta a yanzu na ciyar da alhazai da shayar da su. Sai zama duk shekara in ya zo alhaji baya tararradi, in ya zo aikin hajji garin Makka baya tunanin abinci, saboda ya san in ya sauka abin da zai cikan ba shi da matsalarsa. Kuma in an tashi su Larabawa mun sani idan zai gabatar da abinci wa bako baya bashi lagalagan abinci, abinci yake bashi sosai na gani na fada. Saboda me? Saboda yana gudun kashi, yana gudun aibu. To shi yasa in sun tashi yin abinci wa waɗannan alhazan da za su zo, abincin da za su musu yafi wanda su karan kansu suke ci, saboda girmama waɗannan baki na Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne bayanin da yake cewa wasiqayatul haji wa it'amuhu almusamma birrifada, waɗannan duka suna hannun kakan annabi. Siqayatul haji muka ce shayar da alhazai, wa it'amuhu ciyar da alhazai, almusamma birrifada wanda ake masa lakabi da arrifada. Yanzu mun samu abubuwa guda nawa? Abubuwa guda biyu: kula da ɗakin Ka'aba na farko, abu na biyu ciyar da alhazai da shayar da su. Shi wancan kula da ɗakin Ka'aba dama tun da aka gina ɗakin Ka'aba ana kula da shi. To amma mun ji sababin da ya sanya ya koma hannun wannan kaka na annabi Kusayu. Sai kuma ciyar da alhazai da shayar da su da ba a yi shi ya kirkiro. To sai ya ce wan nadwatu wa hiya shura la yatimmu amrun illa fi baiti. Sai an nadwa, in an ce nadwa shine tattaunawa da suke taruwa su yi a tsakaninsu. To shine anan ya ce wa hiya shura, shine shawarwari, wannan ya kawo ra'ayinsa, an ce kawo ra'ayinsa ga duk abin da aka sa gaba za a yi. Za a hadu a yi musayar ra'ayoyi, ra'ayin da ake ga shefirin jaye sai a yi amfani da shi. Yasa ce wahiya shura, shi ne shawarwari da ake dangane da abin da zai amfane su, su karan kansu, ko kuma zai amfani ɗakin Ka'aba, ko kuma zai amfani garin Makka, ko kuma zai amfani alhazai da za su zo aikin hajji, ko kuma abokan gabansu ya za su yi su tunkare su. Shi ne shura la yatimmu amrun illa fi baiti, ba abin da ke faruwa sai a gidan Kusayu. Ta yaya ya zama gidan Kusayu? Dabara ya yi a gidansa, sai ya ware wani katon fili, sai ya gina ma keken hall, ya kawata wannan hall din. Sai ce duk lokacin da aka tashi ga guri nan wanda yake mai dadin zama, mai iska, da za a zauna a yi shawarwari akan abin da ya shafi Quraysh da kuma abin da ya shafi Makka ko ɗakin Ka'aba ko alhazai da za su zo. To sun kimanta wannan abin da ya musu, ya fi akan a zo a zauna a fili tarwal. To sai zamanto wannan abu na uku kenan da ya yi shi Kusayu. Sai ce wallewa ga abu na hudu: tuta la tuqadu rayatun li harbin illa biyadihi, ba a kulla tuta na yaki sai a hannunsa. Kenan in Quraishawa sun tashi za su fita yaki, shi yake rike tuta har a je wannan yaki a dawo. Shin gabanin kakan annabi ba su san wannan ɗabi'a ba. Malaman tarihi suka ce gabanin kakan annabi Qusayr nan ba a san wannan ɗabi'a ba, shi ne ya kawo musu wannan ɗabi'ar. Ya ce yanzu in mun tashi fita yaƙi mu Qurayshawa, mu riƙe tuta tamu ta Qurayshawa, da duk inda aka shiga duk wani ba Qurayshi in ya hango ta zai fahimci cewa dandazon Qurayshawa yana guri kaza. To shi ya kawo wannan sunnar ta riƙe tuta idan za a fita yaƙi. Sai zama in kuma an zo fita yaƙin, tutar da za a riƙe ɗin tana hannunsa. Waɗannan abubuwa guda huɗu da kakan annabi Qusayr ya kawo, ana ɗauka baiwa ce da Allah ya masa kuma ya yi wa sauran Qurayshawa ma, tunda shi ba Qurayshi ne. Duk kuma wani abu da ya zo da shi falalar da za a gani ya zo da ita, tunda ba Qurayshi ne, sai a ga tana koma kan Qurayshawa ne. Ka kenan Allah maɗaukakin sarki ya yi baiwa wa ƙabilar Quraysh. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki wannan ƙabila ta Quraysh, ya fifita ta akan dukkan wata ƙabila cikin ƙabilun duniya gaba ɗaya, saboda ya ma wannan ƙabila ni'imomin da suke masu tarin yawa. Kaga annabi daga cikinsu ya fito, wannan ai ba ƙaramin baiwa da ni'ima Allah ya yi ma wannan ƙabila ta Quraysh ba. Shi yasa a cikin hadisi da Imam Hakim ya fitar da shi cikin Mustadrak ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce, Imam Tabarani ya fitar cikin Mu'jam ɗinsa, hadisin da aka samo daga Ummu Hani Allah ya dada ita, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya irga abubuwa guda bakwai da Allah ya fifita Qurayshawa da su akan sauran ƙabilun duniya. Annabi ya ce faddala Allahu Qurayshan bi sab'i khisalin lam yu'tiha ahadan qablaha wa la yu'tiha ahadan ba'daha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙabilar Qurayshawa Allah ya fifita su da wasu abubuwa guda bakwai wanda bai ba ma wata ƙabilar da ta gabace su ba, kuma har duniya ta nade ba zai ba ma wata ƙabilar da za ta zo a bayan su ba, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fifiko ne Allah ya ba ma wannan ƙabila ta Qurayshawa. Na farko ya ce anni minhum, ni Allah ya fidda ni daga cikinsu. Kaga fifiko ne Allah ya ma wannan ƙabila da ya fidda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan ƙabila. Ka ko iya nan aka tsaya ma an gama komai. To Allah ya fito da shi, kaga shi annabin ma cikin annabawa ba wanda ya kai shi. Ana sayyidu waladi Adam, inji shi sallallahu alaihi wasallam, yace ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adam alaihi salam. Ranan tashin kiyama kuma yace waliwa'ul hamdi biyadi, yace tutar godiya tana hannuna. Duk wani mahaluki da ka sani ran tashin kiyama yana karkashin tutata, har annabi Adam, baban kowa da kowa. Kuma mun karanta hadisi na ceto wanda ranan tashin kiyama za a zaga annabawa, kama daga kan annabi Adam ana neman ceto, kowanne ya bada uzuri, waye zai iya yin ceto wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka kenan duk mutanen duniya babu wanda ya samu fifikon da annabi ya samu. Darajar da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba wa sauran annabawa ba. Shi yasa al'umman nan ta annabi tafi kowace al'umma daraja. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafificin al'ummu. Duk al'ummun da suka gabace al'umman nan ba al'ummar da ta kai wannan al'umma falala, ba al'ummar da ta kai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne ya ce Allah ya fifita Qurayshi da abubuwa guda bakwai. Na farko shi ya fito daga cikinsu, tunda ya fito daga cikinsu kaga wannan fifiko ne Allah ya ba ma wannan ƙabila ta Qurayshawa. Shi ya so ba a so ka aibanta Qurayshawa a dunƙulensu, amma ɗaiɗaikunsu za ka iya aibanta kafiri, za ka iya aibanta munafiki. Amma in an ce ƙabilar Quraysh rungurungun ɗinta kasantuwa annabi ya fito daga ciki, ba a so ka aibanta ta. Ko kuma ƙabilar Larabawan ma gaba ɗaya, saboda annabi ba larabe ne, Alƙur'ani da larabci aka sauka. Kaga yana da kyau musulmi ya zamanto yana ganin ƙimar wannan yare ta larabci. Kuma bil'aksi mu yanzu ba kasashen yare kamar sa, wanda ma aka ga yana faɗi tashi akan fahimtarsa ana ga wahalalle ne saboda ba zai samu abin duniya da shi ba. To kaga musulmi ya kamata ya girmama yaren larabci. saboda yare ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, yare ne da aka saukar da alqur'ani, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annan nubuwata fihim, abu na biyu kenan, falala ta biyu da Allah ya yi wa kabilar quraishawa, annabci cikin kabilar quraisha take. Allah ya fito da annabi daga cikin kabilar quraishawa. Yahudi shi yasa suka yi hasada wa annabi, sun dauka a cikin su ne. Nasara su ma suka yi hasada annabi, suka ki sun imani da shi, alhali kuma sun karanta siffofin sa. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Na uku yace wa annal hijabata fihim, kun ji wannan abun da muka karanta, hijabatul baiti ko, sannan kula da dakin Ka'aba na cikin su, na hannun su, hannun Qurayshawa. Kaga da yana hannun ku za a yanzu ya dawo hannun Qurayshawa, kaga wannan fifiko ne Allah musu, falala ce Allah musu, da ya sanya kula da dakin Ka'aba ya zama yana hannun su, shine wa annal hijabata fihim. Wa annas siqayata fihim, kaga wannan ma yanzu mun karanta shi, shayar da alhazai da ciyar da su a cikin Qurayshawa, a hannun Qurayshawa yake. Kaga wannan fifiko na nawa kenan, na hudu ko na hudu, yace anni minhu na daya kenan, wa annan nubuwata fihim na biyu kenan, wa annal hijabata fihim na uku kenan, sai me wa annas siqayata fihim, annabi daga cikin su ya fito, sannan kuma annabta daga cikin su ne aka fito da annabi, sannan kuma kula da dakin Ka'aba da sutura wa dakin Ka'aba da hidima a dakin Ka'aba na hannun su, ciyar da alhazai da shayar da su kenan. Yanzu ciyar da alhazai da shayar da su shi ma falala ne. Yanzu duk wanda Allah ya bashi wannan dama na ya ciyar da alhazai ya shayar da su, wannan wani daukaka ya samu. Shi yasa annabi yake lissafa shi cikin falalar da Allah madaukakin sarki ya musu. Sai na biyar ya ce wa nasarahum alal fili, Allah ya taimake su a kan giwaye da aka zo da su da zimmar rusa dakin Ka'aba. Sai aka waye gari, su kan ma ba su mai wani yaki ba, Allah ne ya dau nauyin yakan wanda suka zo rusa dakin Ka'aba, dan ya nuna fifikon wannan kabila ta Qurayshawa da matsayinta, dan Allah ya nuna matsayinta a gurinsa, ya nuna matsayin ɗakinsa a gurinsa, kuma ya nuna kimar wannan kabila da take kula da wannan ɗaki a gurinsa, tare da cewa a lokacin da hakan ya faru suna sujjada wa gunki. Amma duk da haka Allah ya nuna kimarsu, kasantuwar annabi zai fito a cikinsu, shine wa nasarahum alal fili, Allah madaukakin sarki ya taimake su akan giwaye. Shine an surar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sina shida yace wa abadullah 10 sinin la ya'buduhu ghayruhu, sannan daga cikin fifiko da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan kabila ta Qurayshawa, an wayi gari sun yi shekara 10 suna bautawa Allah, su kadan su Qurayshawa su ne kawai suke ibadan, babu wani wanda yake ibadan banda su. Tayaya mun san lokacin da aka aiko annabi, ai a Makka ya fara da'awa, mutan Makka kuma ai Qurayshawa ne, an samu ƴan tsiraro sun shiga musulunci, Qurayshawa sun yi shekara 10 suna tabautan Allah. An fahimci bayanin annabi, kuma banda Qurayshawa babu wanda yayi shekara 10 yana bautan Allah, su kadan su suka shekara 10 suna bautawa Allah, amma ba dukan su wanda suka musulunta, yana nufin wanda suka musulunta cikin su, tunda wanda suka musulunta sun kai mutum 70-80 kuma duka Qurayshawa ne, sannan sun shekara 10 irin su Abubakar, irin su Uthman, irin su Abdurrahman bin Auf, irin su Talha bin Ubaidillah, su Zubair bin Al-Awwam, wadannan duka Qurayshawa ne, kuma sun shekara 10 suna bauta Allah, su kadan su babu wata kabila da tai tarayya da su wajen bautan Allah. Kaga wannan fifiko ne Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan kabila ta Qurayshawa. A shekara ta 12 ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da mutan Madina, anan ne mutum 12 da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da su a gurin aikin hajji, gurin aski, suka karɓi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya haɗa su da wakilinsa. ya hada su da ambasadansa shine Mus'ab bin Umair, ya je karantar da su Al-Qur'ani a cikin garin Madina. To da ya je karantar da su Al-Qur'ani suka karbi musulunci. Shekara da ta kewayo Annabi sai hijira ya koma gare su. Kakenan a shekara ta 12 ne wasu, ko shekara ta 11 wasu, wanda ba kabila Quraysh ba suka fara karɓan musulunci. Shekara ta 12 suka karu, shekara ta 13 kuma suka yi yawa, musamman mutanen Madina, Al-Ausu da kuma Al-Khazraj. Sai abu na yanzu mun ambaci abubuwa guda 6 ko, sai abu na 7, wa anzala Allahu fihim suratan min al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya saukar da sura akan su Qurayshawan cikin Al-Qur'ani, sura Sukutum. Allah madaukakin sarki ya saukar akan Qurayshawa. Lam yudhkar fiha ahadun ghayruhum, ba ambaci wata kabila ba banda Qurayshawa cikin wannan, cikin Al-Qur'ani, cikin wannan sura. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi hum min ju'in wa amanahum min khawf. Kaga da ambatan Qurayshawa ne, kuma akan Qurayshawa ake magana da ni'ima da falala da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan kabila ta Qurayshawa. To wannan sune baiwa waki da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan kabila ta Qurayshawa. To amma kuma wani jarrabawa da Qurayshawa suka hadu da shi, musamman lokacin da Annabi ya je yake da'awa, an wayi gari, ba wanda ya fi su fito na fito da da'awa Annabi. Annabi zai zo jikin ɗakin Kaaba yana ibada, a je a ɗauko tumbin saniya a zazzaga masa a bayansa, a zo a sanya ƙaya a hanyar wucewansa, a ce masa boka, a ce masa mahaukaci, a ce masa mawaki. Kuma da sun yi ittifaki cewa ba wanda ya ganshi gaskiya, ba wanda ya kaishi amana, amma yana zuwa da wannan sako na addinin musulunci. Maimakon su fi kowa rungumar wannan sako, sai suka fi kowa fito na fito da wannan sako. Shi yasa duk da ana nuna mun lokaci ya kure, a sulhul Hudaybiya Annabi ya ce kai shi ko yana tausayin Qurayshawa, kaiton Qurayshawa. Yace duk sun sarayar da kansu, yaki duk ya karar da su, nayi hijira na koma Madina, suna ta zuwa yakana, ni kuma ina kashe su. Da sun jira kansu sun sallama, sun kyale ni, kai su bar ni ma, kar su karbi musuluncin, kar su yake ni, su sa ido su bar ni tsakanina da sauran mutane. Kaga su ba su kare ba, amma kullum suna zuwa su yake ni, ni kuma ba zan sa ido in kyale su ba. Dole tunda Allah ya aiko ni da sakonsa, kaga dole kisar da sakonsa. Shine yake cewa kaiton Qurayshawa, yaki duk ya karar da su, ina ma da a ce sun sa ido sun bar ni tsakanina ni da mutane. Idan mutanen sun rinjaye ni, kaga an hutashe da su, su ba su wahala ba in mutane sun gama da ni. In kuma ni na gama da mutane, shikenan anan sai su zo da karfin su da yawan su, su zo su yake ni. Amma sun yi ta karar da kansu, sun yi ta karar da karfin su. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya rantsuwa da Allah, yace shi ku wannan sakon da Allah ya aiko shi ba zai gushe ba, yana isar da shi, in ma ko sakon ya isa ya yadu, ko kuma ya mutu akan sakon. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ga saboda kurewan lokaci, idan mun zo za mu tashi kan wannan gaba da yace walamma ashrafa alal maut, ana bayani ne kan kusayu, lokacin da mutuwa ta zo masa. Yanzu dai waɗannan abubuwa guda hudu mun fahimci falala ce Allah ya yi wa kabilar Qurayshawa ta sanadin kakan Annabi Qusayyu. Abubuwan da muka karanta na dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.